daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamme dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Ninya dake birnin Kwanne. Za ku iya kuma sauraron mu a tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Aminu Buhari Aunace tare da Baba Yakubu Makeri. Yau Litinin 4 ga watan Fabrairun shekara 2019 muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato 10 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanun labaran duniya.
To kasashen Burtaniya da Spain da Faransa da Sweden da Denmark a yau Litinin sun bayyana amincewa su ga shugaban ɗan adawar Venezuela a matsayin shugaban ƙasa mai riko. Wakilan kungiyar Taliban za su gana da babban madugun ɗan adawar Afghanistan a birnin Moscow a wata tattaunawar zaman lafiya. Kana kungiyar Al-Shabab mai zafin kishin Islama wato ta dauki alhakin kai wasu harare guda biyu a Somalia a yau Litinin.
Kanun labaran duniyan kenan kuka saurara. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ci cewa an gudanar da tarukan zaman lafiya kan sha'anin tsaro a kasar Niger.
Aika da muka shaida a wayansu kasashe wannan ya tada mu hankali.
Za ku kuma ji cewa hukumar nan da ke kula da 'yan sanda a Najeriya ta nemi gwamnati ta baiwa 'yan sanda kulawa domin a yi zaɓe cikin lumana.
A ƙasar da kake da mutum miliyan 180 ba ka da 'yan sanda guda 400, to ya za su yi? Kuma 'yan sandan ma da suke nan ya kamata a ce training ɗin da ake ba su ya fi haka.
Sannan kuma a Jamhuriyar Niger, hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da agajin gaggawa ta sanar cewa jama'ar Niger na buƙatar talafin gaggawa a bana. Sannan kuma muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta email. Amma da farko bari mu fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Na cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Kasashen Burtaniya da Spain da Faransa da Sweden da kuma Denmark a yau Litinin sun bayyana amincewarsu ga shugaban 'yan adawar Venezuela a matsayin shugaban ƙasa mai riko. Kasashen na Turai sun suna buƙatar Venezuela ta gudanar da wani sabon zaɓen shugaban ƙasa nan ba daɗewa ba domin kawo ƙarshen rikicin siyasa da matsalolin kayan taimako. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Jeremy Hunt ya ɗora a shafinsa na Twitter cewa Nicolas Maduro bai bayyana sakamakon zaɓen shugaban ƙasa tsakanin kwanaki 8 da doka ta gindaya ba. Ya ce a don haka Burtaniya da ƙawayenta da Turai sun amince da Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasa bisa tsarin doka har kafin a gudanar da zaɓen gaskiya. Ya ce yana fatar wannan matakin zai kai ga kawo ƙarshen buƙatar kayan taimakon. Prime Minister Spain ya faɗa a yau Litinin a birnin Madrid cewa suna aiki ne domin maido da cikakken tsarin demokradiyya a Venezuela. A wani jawabi ta talabijin na harshen Spanish a jiya Lahadi, Maduro ya ce ba za su amince da wa'adi da wani zai gindaya musu ba. Ya ce tamkar ni ne nake baiwa tarayyar Turai kwanaki 7 su amince da kafa ƙasar Catalonia, in ba haka ba zan ɗau mataki. Ya ce ba a siyasar ƙasa da ƙasa wato bisa sharaɗi da wani ya gindaya. Wakilan kungiyar Taliban za su gana da babban madugun 'yan adawan Afghanistan a birnin Moscow a wata tattaunawar zaman lafiya ta kwanaki 2 wanda zai fara a gobe 3, amma jami'an Kabul ba za su halarci taron ba. Wannan matsala da take cinyewa a fadar masu suka tana tabbatar da rarraban kawunar da ake fama da ita a siyasar Afghanistan, kuma hakan zai kara raunana gwamnatin shugaba Ashraf Ghani ta National Unity. Wannan gadawar ta bangarori da Afghanistan suke yi wanda ake cewa zai kawo zaman lafiya da za a gudanar a Rasha tana zuwa ne wuni guda bayan da Amurka ta ce ana samun gagarumar nasara a tattaunawar da kungiyar Taliban. Ko da yake a wannan tattaunawar ma babu gwamnatin Afghanistan a ciki. Taliban ta ki yin wata tattaunawa da gwamnatin shugaba Ghani wacce take mata lakabi da yar amshin shatan Amurka. Kungiyar Al-Shabab mai zafin kishin addinin Islama ta dauki alhakin kai wasu hare-hare guda biyu a Somalia a yau Litinin. Kungiyar ƴan ta'addan ta ce wani dan bindigan kungiyar ne ya harbe wani manaja wata tashar jirgin ruwa mallakar kasar Dubai a yankin Portland na Somalia mai kusancin gashin kansa da wasu mutane uku da kuma aka jikata sanadiyan wannan harin da aka kai. Wani jami'in tsaro a yankin Muhammad Dahir ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa wani dan bindiga ya harbe Paul Anthony Formosa har lahira, shine manajan wani aikin gine-gine da kamfanin DP World ke yi a tashar jirgin ruwan. Aka kashe shi kuma nan take jami'an tsaro suka harbe dan bindigan da ya kai harin har lahira. Mai magana da yawun ayyukan rundunar Al-Shabab Abdul Aziz Abu Musab ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa su ne suka kai wannan harin. Ya kuma ce sun gargadi manajan amma sai ya yi watsi da su. Musab ya ƙara da cewa ba bisa ka'ida ba Paul ya shigo Somalia. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ta ce ta taimaka wurin koran wani ayarin motoci 40 da suke kokarin shiga arewacin Chadi daga ƙasar Libya. Ministan tsaron Faransa ya faɗa a yau Litinin, ya ce Faransa ta yi amfani da jiragen yaƙi na Mirage 2000 ta ƙaddamar da farmaki a kan ayarin motocin 'yan bindigar a jiya Lahadi. Farmakin da sojojin suka kai martani ne ga buƙatar hukumomin Chadi domin taimakawa wurin daƙile ayyukan 'yan ta'addan da kuma korarsu daga yankin. Sai dai nan da nan babu wani bayani akan ɗaukar alhakin kai wannan harin daga Libya. Daga ƙarshe, kungiyar ƙwallon ƙafa a nan Amurka da ake kira New England Patriots ta yi galaba a kan abokiyar karawanta ta Los Angeles Rams da ci 13-3 a babban gasar ƙwallon ƙafa ta ƙasar da ake kira Super Bowl a Turanci a jiya Lahadi a birnin Atlanta. Lamarin da ya kai ga wato ƙungiyar ɗaukar kambin hukumar ƙwallon ƙafa ta Amurka sau uku a cikin shekaru biyar. Ga Captain Patriot Tom Brady ya ce wannan nasara ita ce ta shida a wannan wasan Super Bowl, abinda ya ƙara masa nasarori. Shahararren ɗan wasan mai shekaru 41 da haihuwa ya ce yana yiwuwa ya yi ritaya a wannan wasa bayan ya samu ko kuma ya yi wasa na cikin 19 a gasar wasannin hukumar ƙwallon ƙafa wato ƙwallo ta Amurka kenan. Kuma ya faɗa cewa jim kaɗan ba yanda za a yi, sai ya yi kokari ya tabbatar da garin cewa kofin da suka dauka cikin wannan lokaci tasiri.
Labaran duniya kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jamhuriyar Niger an gudanar da tarukan gangami akan sha'anin tsaro da ministan cikin gida na Niger Bazoum Muhammad ya jagoranta a cikin gundumar birnin Kwani da suka danganci tsaro. Bayan an ga waɗansu mutane suna yawo akan iyakar Niger da Nigeria da ake zaton 'yan ta'addan ƙasar Mali ne. Ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Ministan ƙasa mai kula da tsaro da ƙananan hukumomi da al'adu da addinai Shawada Bazoum Muhammad ya jagoranci tarukan gangami a garuruwan Alela, Bazaga, Tsarnawa da birnin Kwanni, bayan da waɗansu mutane da ake zaton 'yan ta'adda ne daga ƙasar Mali suka bayyana a gundumar birnin Kwanni tare da haifar da fargaba wa zukatan al'ummar wannan yankin.
Lalle yau da makonni mun lura da cewa a wannan yankin na tsakanin mu da Nigeria, musamman wajen yayya da wajen mun tseka, mun gano cewa akwai mutane wanda ba a saba ganin su ba suke yunkuri su yi irin aika-aika da muka shaida a waɗansu ƙasashe. Wannan ya tada mu hankali.
Shi ko mai martaba sarkin birnin Kwani godiya yayi game da kokarin da hukumomin kasar ke yi domin baiwa mutanen wannan gundumar kariya.
Ka taho daidai lokacin da muke bukata na tsaro da cikin kauyen mu da birnin namu, saboda akwai ƴan ta'adda, akwai bare ƴan hushi da makami, akwai bare na sata motoci, akwai bare na gidaje, abu kashi kashi. Mun san ana kokari, dama akwai patrulli na komin, akwai patrulli na department. Shekarun jiya nan ba a dade ba kun karo muna police 70 daga Maradi su zo su kama muna aikin nan. Mun gode.
Taron gangamin birnin Kwani ya wakana ne tare da halartar gwamnan jihar Tawa da magatakardansa da magashin nan gari na gundumar birnin Kwani da ƴan majalisun dokoki na ƙasa da ke wakiltar birnin Kwani da al'umma mai tarin yawa. Ministan ya bada sanarwar girka barke ɗan sanda a iyakar Niger da Najeriya ta birnin Kwani tare da ƙara yawan ɗan sanda da ke aiki a garin birnin Kwani yanzu haka. Haruna Mamman Bako daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
Tunanin mutum kamannin sa, ribar rayuwar zaman duniya zama
a gai da Haruna Mamman Bako. To idan muka leka Najeriya kuma, a jihar Kaduna hukumar da ke kula da harkokin ƴan sanda ta nemi gwamnati da ta nemi da ta baiwa ƴan sanda kulawa domin samar da tsaro a ƙasar. Isa Lawal Ikara yana dauke da cikakken bayani.
Ganin yadda tsaro ke tsami a wasu sassan Najeriya ya sa hukumar nan ta kula da harkokin ƴan sanda a Najeriya. Ta ce idan ana son magance matsalar tsaro a cikin gida, to akwai buƙatar gwamnati ta baiwa ƴan sanda kulawa fiye da sojoji. Kwamishiniya a hukumar ta kula da ƴan sanda a Najeriya, Hajiya Naja'at Muhammad, ce ta nuna wannan buƙata a lokacin wani taron masu ruwar tsaki a kan tsaro a jihar Kaduna.
Ni ina ɗaya daga cikin waɗanda na fi bugar ƴan sanda, amma yanzu da na shigo cikin commission na ga halin da suke ciki. A ƙasar da kake da mutum miliyan 180 ba ka da ƴan sanda guda 400, to ya za su yi? Kuma ƴan sandan ma da suke nan, in ka duba irin training ɗin da suke, ya kamata a ce training ɗin da ake ba su ya fi haka. Ya kamata kuma gwamnatin tarayya ta fi inganta police fiye da soja. Dan ba aikin soja bane tsaron cikin gida, shi sa har yanzu suka kasa yin abin da za su yi da Boko Haram. Aikin ƴan sanda ne, dan ƴan sanda suna da kuma fuskoki iri-iri, akwai na fararen kaya, akwai kuma waɗanda suke cikin uniform. To idan ba ka kyautata musu ba, idan ba ka ƙarfafa su ba, idan ba ka ƙaro yawan su ba, kamar yanda yanzu shugaban ƙasa ya mana alƙawarin zai yi cewa duk shekara a ɗauki mutum 30,000, to amma ita kuma gwamnati da kanta dole ta ɗauki kuɗin da take ɓata akan sojoji ta zuba shi akan ƴan sanda.
Sai dai kuma su ma jami'an ƴan sandan ba su tsira ba, domin Hajiya Naja'at Muhammad ta ce dole ne ta yi musu gargaɗi.
Ina so in jawo hankalin police da kada su yadda a ce su ne suke kare ƴan daba waɗanda suke halaka al'umma. Saboda idan ma babu mutanen, to menene amfanin shugabancin, menene amfanin mulki? Dama mulki ana neman sa ne don a kyautata wa jama'a. To idan masu mulki ba su kyautata wa jama'a ba, kuma aka yi amfani da masu kare jama'a, aka dinga kassara jama'a, to mu ba za mu yadda ba, Allah ba zai bari ba, kuma za a kashe mana ƙasa.
Malam Abdulrahman Ahmad shi ne kwamishinan ƴan sandan jihar Kaduna, kuma yana wurin wannan taro.
We are going to give a level playing ground for each and every political party, for each and every candidate.
Yace zamu baiwa dukkanin jam'iyyu da ƴan takara damar gudanar da harkokinsu, su kuma masu zaɓe zamu ba su kariya don kada ƙuri'ar su ba tare da tsangwama ba. To ko me ra'ayin wasu daga cikin mahalarta wannan taro, musamman dai game da zaben shekarar da muka shigo? Rabaran Joseph Hayab na cikin waɗanda suka yi jawabin jawo hankali.
Goye bayan wani ya zage police, ko ya ci mutuncin police a kauyensu ko a angonsu, ba a mutunta su, a karfafa a yi aiki tare da su. Amma in police ya wuce gona da iri a angonku, to ka gaya mana, mu akwai yanda za mu yi karen shi, sai mu gan ko za a doke mataki ko kuma ba za a doke mataki. Wannan ne za mu sani abubuwan da mun ji a nan gaskiya ne ko yaudara ne. Yanzu at least muna da kwanaki kaɗan kamin zabe, za mu yi amfani da sakon da mun ji a nan, mu wayar da kan al'umma, mu gaya musu ga abin da hukumar ƴan sanda sun ce mu yi, mu kuma yi tare da mu a gama zaben nan lafiya.
Zargin da wasu ƴan ƙasa ke yi wa jami'an ƴan sanda na shiga siyasa dumu-dumu a lokacin zaɓe na daga cikin dalilan da ya sa hukumar ƴan sandan Najeriya ke zagaye ta da gaya wa ƴan Najeriya cewa za su iya kai ƙarar duk wani ɗan sanda da aka ga ya shiga siyasa ta hanyar daukan sunan shi da lambar shi a aikin hukumar dan ta dauki mataki. To sai dai fa wasu na ganin anya ƴan ƙasa za su iya amsa wannan tayi na hukumar kula da ƴan sandan Nigerian a lokacin zabe. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Isa Lawal Ikara kenan. Wani rahoton hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da agajin gaggawa na OSHA ya sanar cewa kashi 10 daga cikin 100 na jama'ar Jamhuriyar Niger na bukatan tallafin gaggawa a bana sakamakon karancin abincin da ake fuskanta a wasu daga cikin yankunan wannan kasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimu Barma, ya aiko mana da karin bayani.
Taron shekara-shekara na haɗin gwiwar hukumomin Jamhuriyar Niger da jakadun manyan kasashe aminan wannan kasa da wakilan kungiyoyin kasa da kasa ne ya sanar cewa mutane miliyan 2.3 ne ke bukatar agajin gaggawa a shekarar nan ta 2019 waɗanda suka tsinci kansu cikin yanayin karancin abinci a yankunan da ke fama da matsalar tsaro. Lamarin da bayanai ke nunin ya fi shafar mata da yara ƙanana. Da take gabatar da wannan rahoto a gaban waɗannan jami'ai, wakilar hukumar OCHA a Niger, Madame Fatimatu Bint Jibo, ta bayyana cewa
la présentation qui va suivre estime en 2019 environ 2,3 millions de personnes dans un besoin d'assistance, soit environ 10% de la population du pays.
Kashi 10 daga cikin 100 na jama'ar Niger ne ya kamata a tallafawa a fannonin da ke bukatar agajin gaggawa a bana, wato mutane miliyan 2.3, saboda haka miliyan 383 na dalar Amurka ne ake bukata domin fuskantar wannan kalubale da a fili ake gane ya karu akan wanda aka fuskanta a bara. Yankunan Tilaberi da Difa da Tawane abin ya fi kamari sakamakon harharen ta'addancin da suka tilastawa jama'a kaura daga matsugunan su. Kuma muddin ba a hamzarta tallafawa jama'ar yankunan da shigar su ke da matukar hadari ba, to kam dimbin bayan Allah za su dandana kuda, in ji wannan rahoto.
383 million de dollars américains pour cette année contre 338 million de dollars l'année dernière.
Bayanai sun yi nuni da cewa kashi 52 daga cikin 100 na kudaden da aka yi hasashen samu ne suka shiga hannun hukumar ta OCHA domin agajin gaggawa a shekarar da ta gabata. Amma a cewar ministan ayyukan jin kai na Niger Alhaji Lawan Magaji, gwamnatin wannan kasa na da kwarin gwiwar da ke nunin a wannan jikon masu hannu da shuni za su yunkura fiye da bara.
Masu hannu da shuni da suke ba su gudunmawa ai za su gani a tele, za su gani a radio, za su shigo ina. Kenan daga yau su an ba su falalal da za su je su ce to an ba mu izini wannan miliyan 2 da kace na dalar Amurka da zaka bani kana iya ka kawo shi yanzu. Kai ma kana iya ka kawo shi yanzu. Kenan ya za a yi bana a samu tun da wuri a kawo karhi mu gama karhi da karhi da su da mu da su ya zamanto a samu biyan bukata na 100% gurinmu ne wannan.
Daga cikin mutane miliyan 2.3 da aka kiyasta cewa suna cikin hali na bukatar tallafi, hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ayyukan jin kai OCHA ta dauki alkawalin tallafawa mutane miliyan 1.6, yayin da dai bangare gwamnatin ta Niger ke cewa ta shirya nata tsarin fasalin domin agazawa mabukata a bana. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma, kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda lokaci ke cewa karfe 10 na safe da minti 19. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Dan hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin ilimi garkuwar dan Adam na wannan makon ya ziyarci hukumar kula da gidajen yari ta Najeriya don ji da ganin tsare-tsaren da suke da shi na ilmantar da 'yan gidan yari. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, ta yi tattaki har ta samu tattaunawa da shugaban hukumar ta gidajen yari, Jafar Ahmad.
Hukumar hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa ita ce ta kirkiro wannan shiri na horar da fursunoni a sana'o'in hannu tare da ilmantar da su saboda su samu karbuwa a cikin al'umma bayan sun kammala wa'adin su a gidan yari. Babban jami'i mai kula da hukumar Jafar Ahmed ya yi min ƙarin haske.
Federal Ministry of Labor na the trade test akwai certificate din da suke basuwa mai daraja ta 3, daraja ta 2 da daraja ta 1. To kuma bayan sun kare wannan mun ka tabbatar sun kare su za su fita sai mu ba su kayayyaki daidai da irin aikin hannu da suka koya, ko na tailor ne, ko na welder ne, ko na carpenter ne da dai sauransu. To sai muka ga to ai akwai kuma waɗanda suke son su yi makaranta, akwai waɗanda yanzu suna makaranta din, bari mu ba su dama su ma su yi makaranta. To sai muka fara adult education na yaki da jafilci, daga nan sai muka fara na junior secondary school, sai muka fara kuma na secondary school babba wanda za su kare da waye ko ne ku. To alhamdulillah kuma sai ga National Open University ta zo. Da National Open University ta zo sai ta bada damar cewa kana zaune a gidanka kai wannan abu. So ashe kenan ko wanda ke zaune gidan yari yana da damar ya zo ya wannan aiki abun nan nashi karatu. To sai muka fito da wannan tsari haɗin gwiwar National Open University sai muka kafa. To alhamdulillah yau muna da center guda 10 kuma za mu ƙara wasu, amma muna da ɗalibai fiye da 465 waɗanda ke yin fannoni iri-iri na degree. Muna da mutum wajen 23 waɗanda ke sama na degree na farko, akwai wanda ke digir mutum ɗaya.
Wannan mataki na ilmantar da fursunoni ya ja hankalin ƙungiyar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya inda ta ba hukumar lambar yabo har da kyautar kuɗi dalar Amurka 20,000. Shugaban hukumar kula da gidajen yari Jafar Ahmed ya ci gaba da bayanin yadda hukumar za ta yi da dalar Amurka 20,000 da suka samu daga Majalisar Ɗinkin Duniya.
Ba abin da ya cancanta gare mu, abin da muka yi deciding da mu hukumance cewa za mu samu wani wuri inda za mu gina Carlton Hall Santa Mukirashi UNESCO Confucius Center for Literacy, saboda ayi karatu a ciki, wada na jami'a, wada na secondary school, wada na ko adult education, ya zama dai center ce inda ake koyon ilimi na zamani.
Wani tasiri kuke ganin wannan shiri ke yi ga waɗanda a da suna da gurɓataccen hali amma kuma sun fita a matsayin waɗanda za su iya taimakawa tattalin arzikin ƙasa?
Alhamdulillahi bana da statistics anan, amma na san cewa muna da mutane da yawa waɗanda muka ba kayayyaki kuma yanzu muna ziyartar su a wuraren da suka zaɓa su zauna su yi wannan sana'a, kuma suna sana'a kuma wasunsu har sun riga sun ma ɗauki wasu aiki. Gyaran halin da aka yi musu a cikin hukumar gidan yari ashe ta yi kyau ga kuma jama'a da ita ƙasar gabaɗaya baki ɗaya, su mun yi tasiri.
Wasu na kokin cewa bayan sun gama zaman gidan yari kuma sun fita, duk da karatun da suka yi suna samun matsala wajen samun ayyukan yi saboda ko har a lokacin ana kyamar su. To kuna sane da wannan? In kuna sane din, akwai wani mataki ne da kuke dauka akan haka?
Muna sane da wannan cewa bayan mutanen da suka kare gidan yari, bayan iyalansu, bayan abokansu da al'umma dai ba gaba daya suna kyamarsu. To hukumar gidan yari tana kira, ko kira ɗaya ne zamu iya yi ga cewa al'umma cewa waɗanda suka je gidan yari ba wai ba za a gyara musu halin su bane, ko kuma ba halin su ya gyaru bane, su gwada su gani kafin su kyamace su. Amma kyama din tana iya sa shi wanda aka kyamata ya sake dawowa gidan yari, saboda in ya je gidansu, ya je ga abokansa, ya je ga sauran jama'a duka aka kishi, ta bai da wani abin da ya rage masa illa in sata ce ya taba yi sai ya koma ga sata, in fade ne ya taba yi sai ya koma ga fade. So ya kamata mutane su sani cewa mutanen da suka je gidan yari suna gyara halayensu, in har za mu iya samu waɗanda za su ƙare digiri, in har za mu samu waɗanda har yanzu ke sun ƙare digiri na 2, in har za mu samu waɗanda suka ƙare digiri na 3, domin su akwai gyaran hali, because ilimi baya zuwa sai da gyaran hali. Lallai duk wanda ya kai ga wannan din lallai ka tabbatar da cewa ya zama mai gyararren hali. So ya kamata mutane su yi la'akari da wannan, su karɓe su hannu biyu, su kuma ba za su kyamanci su ba za su kuma nuna yatsa ga hukumar gidan yari ba na cewa ta kasa, because al'umma ce ta kasa. In har sun fito sun gyaru, mutum ya fito da digiri ne yana aikin shi kuma ana kyamatarsa, to al'umma ce ta kasa ba hukumar gidan yari ba. So al'umma jama'a suna da wani nauyi wanda a bisa kansu, na cewa kada su kyamaci waɗanda duk suka fito daga gidan yari.
Adeyin Theophilus Okechukwu yana cikin fursunoni da suka ci moriyar wannan shiri.
I was the only person who graduated in 2015.
Okechukwu ya ce, na gama digiri a shekara 2015, hannu ya digiri na biyu a shekara 2017, yanzu ina digiri na uku.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda, da bakon namu shugaban gidajen yari na Najeriya, Jafar Ahmad, sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Yusuf Aliyu Harande kenan da shirinsa na ilimi. Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Isa Lawal Gingir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya, inda yake cewa Salam VOA Hausa. Kaddamar da aikin neman man fetur a kogin Kalmoni da ke karamar hukumar alkhairi a jihar Bauchi da shugaba Muhammadu Buhari yayi abin yabawa ne matuka. Fatanmu Allah ya sa haƙan ta cimma ruwa. Saƙonmu na gaba a yau ya fito ne daga Hafizu Balarabe Gusau, inda yake cewa hakika mu kam al'ummar jihar Zamfara tashin hankali da barayin shanu suka jefa mu a ciki, domin kuwa shekarar bana za mu iya fuskantar matsalar abinci a karkara da birane. Abin sai dai addu'a kawai da neman ɗauki ga mahukuntar tarayya baki ɗaya. Sai saƙo na gaba inda ya fito daga Bello Ishiyaku, jihar Gombe, inda yake cewa Assalamu alaikum VOA Hausa, a gaskiya muna yabawa da kuma jinjinawa gwamnatin shugaba Buhari dangane da kaddamar da fara haƙar ɗanyen man fetur da iskar gas a jihar Bauchi. Fatanmu Allah ya sa a cimma gagarumin nasara a wannan aikin na harkar ɗanyen man fetur. Sai saƙo na gaba ya fito ne daga Buhari Yahaya Inguru, jihar Bauchi, inda yake cewa hakika yau take ranar cutar kansa ta duniya, don haka Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta a duniya da ƙasar mu baki ɗaya. Amin.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To, kasashen Burtaniya da Spain da Faransa da Sweden da kuma Denmark a yau Litinin sun bayyana amincewarsu ga shugaban adawar Venezuela a matsayin shugaban ƙasa mai riko. Kasashen da Turai suna buƙatar Venezuela ta gudanar da wani sabon zaɓen shugaban ƙasa nan ba daɗewa ba, domin kawo ƙarshen rikicin siyasa da kuma matsalolin kayan taimako. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Jeremy Hunt ya dora a shafinsa na Twitter cewa Nicolas Maduro bai bayyana sakamakon zaben shugaban kasa tsakanin kwanaki 8 da doka ta gindaya ba. Ya ce a don haka ne Burtaniya da kawayenta na Turai suka amince da Juan Guaido a matsayin shugaban kasa bisa doka kafin a gudanar da zaɓe na gaskiya. Kungiyar Al-Shabab mai zafin kishin addinin Islama ta ɗauki alhakin kai wasu hare-hare guda biyu a Somalia a yau Litinin. Kungiyar 'yan ta'addan ta ce wani dan kunar bakin wake na kungiyar ne ya harbi manaja kuma ya kashe shi a tashar jirgin ruwa mallakar kasar Dubai a yankin Puntland na Somalia.
To, masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatarwa, da Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin, sai injiniyan mu na yau Mr. Peter Handley, Amina Buhari auna ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a shirinmu na dare. Kada ku yi nisa, muna nan tafe da shirin yau da gobe, shirin matasa.